للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wacewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta Asabar yau 12 ga watan Jumada al-akhira shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu ci gaba da rawsanmu cikin wannan littafi na al-wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz na Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka yau za mu tashi a wata gaba ince za a tashi a wata gaba ina neman shimfidar da zan mata ne za mu tashi a wata gaba wato wata gaba wadda ita ta yi rangaranga ita ba talaki bane ballantana a jefa ta a cikin babin talaki duk da cewa waɗansu malamai a cikin littattafa suna jefa shi a cikin babi na talaki misali kaman littattafan hadisai suna kawo shi ne a cikin babi wanda yake na talaki to yayi shimfiɗa da aya limatu haramu ma ahallallahu lak ya iktiba santa wato me yasa kake haramta abinda Allah ya halatta maka za mu ji sanadiyar saukan wannan aya da hukuncin da aka ambata khitabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato a karkashin wannan za mu ji hukunci na mutumin da misali ya haramta ma kansa abinda yake ya halatta a gare shi matarsa ce ko kuma ku yangarsa asali akan wannan ne aya ɗin ta sauka an Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kanat lahu amatun yataquha an samu daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wata kuyanga wanda yake kusatatta an halatta wa mutum kuyanga da yake da ita baiwa kenan zai iya kusatatta ko kuma zai iya aurar da ita shi yasa kama aka ce wallazina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wadanda suke kiyaye wa farjin su sai dai da matan su kawai da abin da hannunsu na dama ya mallaka ana nufin kuyangai da haka wanda yake da kuyanga ya halatta a gare shi zai iya kusatatta imma kuyanga ce wacce take musulma ko wacce take ahlul kitabi mai bin addinin yahudiya ko nasraniya kamar yadda dama an halatta kusatan su ta hanyar aure to idan ma ta gefen mallaka ne ya halatta ba majusiya shine aka samu khilafi bainal madhahib akwai wanda suka jaza akwai wanda ba su jaza ba wacce take kuma mushrika mutlaka misali a ce mai addinin Buddhism ne ko addinin Hindu ko abin da ya kama da haka, ko da an mallake ta ba za a kusace ta ba, ita haramun ne a kusace ta. To don haka mutum ya halatta zai iya kusatan kuyangarsa, shi ne wanda ake cewa sadaka a cikin kuyanga. Kuma ita irin wannan kuyanga tana da matsayi, in har ta haifa wa mutum ɗa ko da ƙwarinsa ta yi, balle a ce ta haife shi, to ta zama to ummu walad, tana da yanzu wata ita matsayi a riga tsakani, ba baiwa ce kamar yadda sauran bayi suke ba, ba ƴantacciya ba ne domin tana nan a ƙarƙashin saitararsa da ikonsa da mallakarsa. Inna ma dai an ba ta waɗansu alfarmomi wanda sauran kuyangai ba su samu ba, ita ba a sanya ta aiki mai tsanani, kuma ba a mata irin ladabin da za a iya yi wa bawa. Sannan kuma a lokacin da tara wato mijin ya abin nan mamallakin nata ya rasu, ta riga ta zama ƴa, kuma ɗan da suka haifa ɗansa ne, kuma zai ci gadansa. To Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kuyanga, yana da kuyangai da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yawanci kuyangansa da bayinsa ƴantar da su ya ta yi. To amma a cikin kuyangar tasa akwai wacce take ita amatun ne littasarri, an rawaito a tarihi cewa Annabi ya yi kuyangai guda biyu waɗanda ya kusata. To ita dai wannan ita tafi shahara, ita ce Mariya Al-Qibtiyya, wanda Muqayqus ya ba shi kyautatta, wato wani sarki na wata daular Romawa wadda take ƙasar Masar. To a cikin wasu kyaututtuka da ya aiko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadda ita Mariya, shi yasa ake ce da ita Qibtiyya, wato saboda daga ƙabilan Qibt take asalin mutanen Masar. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan kuyanga yana kusatarta, wanda ita ta haifa masa ɗa da ake ce da shi Ibrahim, kuma shi yaron yana ƴan watanni, shekara ɗaya da ƴan watanni ya rasu, wanda Imam al-Bukhari da wasu a'imma sun rawaito hadithi na rasuwarsa. To na Anas ibn Malik ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amatun yad'uha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata kuyanga da yake kusatarta. فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما. أم المؤمنين عائشة ده حفصة بس غشي با سنة مراجعة ده منظوم الله صلى الله عليه وسلم حسي ده منظوم الله يسن يتماريا تزمنتو حراما غريش كاسم ما تسنى ده كيش كما إتوكو ينغا بات ده قوانا كمن يد سورا ما تسكي ده قوانا mata suna da kwana nasu, amma ita kuyanga ba a raba mata kwana, ba a raba mata, dan ita ba mata bace, balle har ta samu wannan alfarma a raba mata kwana a bata. Kuma yan halatta mutum zai kusace ta, kenan mutum zai iya kusatan kuyangarsa ko da a kwanan wata ne, ba tare da cewa kuma waccan din an hana ta kwananta ba. Mun fahimta? To haka nan ne ya kasance, su kuma sai suka ji kishi a cikin zuciyarsu. Musamman a wata riwaya ta Imam Tirmidhi, Hafsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gidanta, yana ɗakinta ne. To kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kusaci Mariya a ɗakin Hafsa, ai ka san mace za ta zuciyarta ya so su ko? To irin wannan abin ne sai ya so su, sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya nabi Allah, laqad ji'ta ilayya shay'an ma ji'ta ila ahadin min azwajika fi yawmi wa fi dawri wa ala firashi. Ta ce ya annabin Allah, lalle ka mun wani abu wanda baka taba yi wa wata matarka ba, ya manzon Allah, a kwana na, ka san kwana na, kuma a ɗaki na, kuma a shimfiɗi na. To shine a lokacin da ta nuna rashin jin daɗi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya rarashe ta, sai ya ce ala tardaina an uharimaha fala aqrabaha, zaki huce idan na haramta Maryama kaina ya zamanto bazan ƙara kusantanta ba, sai tace bala zan huce ya manzon Allah. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi haka, sai haramta makansa Mariya, amma sai ya ce mata fala tudhkiri li ahadin, kada ki ambaci wannan ga kowa. To ita kuma da ya ce fala tudhkiri dhalika li ahadin, ka san mata, sai ta ambata ma ummul mu'minin Aisha da abin da ya faru. To a wata riwaya an ambaci cewa lokacin da abin ya faru ne, ita sai ta ambata ma ummul mu'minin Aisha. Da ta ambata ma ummul mu'minin Aisha, shine su kuma suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna muraja'a da shi akan wannan abin da ya faru. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ambaci haramta wa kansa ita Maryam ta kibdiya. Akwai wadansu riwayoyi daban kuma wanda suka zo, wanda suka nuna sanadin saukar ita wannan aya da zamu ci cikin suratul tahrim, ta faru ne dangane da wani zuma ko wani ruwa mai kama da zuma da Sauda bintu Zam'a take bawa manzon Allah kullum, wanda ita tana adanawa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sanin cewa yana samun wannan mafi yawan lokata da a wajenta, in ya shiga gaida ta irin kewaya wanda yake na gaida matansa, ya duba yanayinsu, yakan ƙara lokaci sama da na sauran a ɗakinta, ba dan komai ba dan wannan abin da ake bashi yana sha. To akwai riwaya da ta zo wanda ta ambaci wannan shine sababi na saukan wannan aya. Ala ayi hali, ko dai zamanto janibin ku yanga ce ya haramta wa kansa, ko kuma ya kasance wani abinci ne da Allah ya halatta masa ya haramta wa kansa, duka su biyun za su iya zamantowa su ne sanadi na saukar ita wannan aya. To don haka wannan hadisi, wannan riwaya ta nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusaci ita kuyangarsa. فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما. أم المؤمنين عائشة ده حفصة بسغوشيبا سنة مراجعة ده منزو الله صلى الله عليه وسلم حسيدة سنة ماريا تزمنتو حراما قريش. فأنزل الله هذه الآية تشيد سي الله سبحانه وتعالى يسوقد دوانا آية. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. Ya ke wannan annabi, me ya saka ka haramta makanka abinda Allah ta'ala ya halatta maka, tabtagi mardata azwajik, don kana neman yardar matanka. Me ya sa za ka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka? Saboda matanka su sami yarda da kai, su amince, ai ba a canja lamari, kowane abu yana nan a matsayin da Allah ta'ala ya sanya shi. To wannan aya Allah ta'ala ya saukar da ita cikin suratul tahrim, ita ce aya ta farko, nan kuskure ne aka sama idan ku ila akhir aya. To dangane da wannan mas'ala, idan mutum ya ce ya haramta wa kansa abinda Allah ta'ala ya halatta masa, misali mutum ya ce ya haramta wa kansa matarsa, ya ce matarsa ta zama haramun a gare shi, ai matarsa halacce, to shi kuma sai ce matarsa ta zamanto masa haramun a gare shi. To sai malamai suka bada fatawa kusurwa mabambanta. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da waɗansu maluma, musamman shi Ibn al-Qayyim cikin zadi, ya kawo matafiyar malamai alal aqalli kaman guda 18 fatawoyi daban-daban tsakanin waɗanda suke da dalili da waɗanda ba su da madanfara, sannan a cikinsu kuma za a samu arjahul aqwal. Amma khulasa na maganganun da suka fi ƙarfi a ciki, waɗanda za su iya waiwaya zuwa ga wani dalili, ba su wuce guda uku ko guda huɗu ba. Akwai malaman da suka ce idan mutum ya haramta ma kansa, wato matarsa ya ce matarsa haramun ce a gare shi, sai suka ce babu komai ma kansa. Akwai wanda suka faɗa haka. Akwai daga cikin fatawar Imam Shafi'i ta janibi guda, akwai fatawar waɗansu malaman ta janibi guda. Me yasa suka faɗi haka? Suka ce ba komai a kansa, wato saboda Allah subhanahu wataala ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib. Wato sai suka nuna cewa mutum kawai laifi yayi, ya haramta wa kansa abinda Allah ya haramta, amma babu komai a kansa in banda ya istighfar. Ina fata mun gane, saboda Allah ta'ala ya nuna a wannan aya ta suratul Nahl cewa shine yake da ikon halattawa da haramtawa. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum, kada ku rika fada ga abinda harasan ku kawai. Wato wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba, kada ku rika fadan ƙarya ga abinda kawai harasan ku suka siffanta muku ku fada. Hadha halalun, ku ce wannan halal ne, wa hadha haramun, ku ce wannan haram ne. Alhali ba hakan Allah ya fada ba. Litaftaru ala allahi alkadhib, domin ku kage ƙarya zuwa ga Allah. Dan haka wannan ya zama iftira'i ne idan mutun ya fada. Wasu malamai sai suka kafa dalili ga wannan. Sannan akwai waɗanda kuma suka ce a'a, idan har mutum ya faɗi irin wannan, to kaman Imam Ahmad ibn Hanbal daga cikin fatawarsa ɓangare guda ya ce za ta iya zamantowa zihari ne. Wato idan har ya ce matarsa haramun ce a gare shi, to ya zamanto tamkar zihari ne. A waɗansu daga cikin fatawoyin, wata daga cikin fatawoyin da shi Imam Ahmad ibn Hanbal ya faɗa, don haka sai ya zamanto kafaratu zihar ce a kansa. Wato ai shi ma wanda ya yi zihari ya haramta wa kansa ne abinda Allah ya ce abin nan, ya kwatanta ya ce zaharuki ka zahari ummi, to ai kaga ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta masa. To don haka wannan lafazin sai suka kamanta shi da zihari. Don haka abinda ke kansa hukunci da irin na zihari, wanda shi ma za mu ji bayaninsa a gaba. Wannan ɗaya kenan daga cikin irin fatawa ɗaya daga cikin biyu wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya bayar. Sannan ya yi tarayya da shi da Imam Shafi'i har ila a wata fatawar daba wanda ta zo daga wajensu. Wato idan mutum ya faɗi haka, za a ɗauke shi ne hasabaniyatihi, gwargwadon yadda nufinsa yake. Idan mutum ya ce matarsa haramun ce a gare shi, to sai a tambaye shi me kake nufi. Idan saki ne, to hukuncin saki ne. Idan zihari ne, hukuncin zihari ne. Idan kuma ya zamanto kawai ya faɗe shi ne baya nufin komai, to sai suka koma kan fatawar da Imam Shafi'i ya bayar ta farko, aka ce lashai, babu komai a kansa. Ina fata mun gane. Wato kenan idan har ya faɗa, sai a ce me kake nufi. Alhali waɗansu malamai ba su masa uzuri ba, tunda har ya faɗa ai ya san ma'anar abin da ya faɗa. To amma nan sai suka ce za a tambaye shi me yake nufi da ita. Akwai fatawa ta Imam Malik ibn Anas dangane da wannan, idan har mutum ya faɗa, to za a ɗauke shi ne a matsayin sake uku. Akwai fatawa wanda ta zo ta Malikiya a ɓangaren haka. Sannan fatawar da ita ce jumhur suka tafi a kai, Ali ibn Abi Talib, Aisha ummul mu'minin, Abdullahi ibn Umar da waɗansu daga cikin sahabbai akan wannan fatawa suka tafi. Kuma sannan Abu Hanifa ita ce fatawar da ya bayar. Ita ce kuma fatawar da tafi ƙarfi wanda Imam Malik ya bayar. Ita ce fatawa wanda Imam Shafi'i daga cikin fatawoyinsa guda biyu wadda tafi ƙarfi. To shine fatawar da jumhur suka tafi a kai cewa annaha yaminun munkara. Wato tamkar dai mutum ya yi rantsuwa ce, rantsuwa kuma wadda ba a santa a shari'a. Idan har mutum ya ce matarsa haramun ne a gare shi, to nan sai a ɗauke shi wato a matsayin wato yaminun ne mukaffara, rantsuwa ce wadda za a yi kaffara a kayanta. Menene dalilinsu? Ayar da ta biyu, aya ta biyu a cikin suratul Tahrim, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta maratul qibtiyya gare shi, ko kuma a wata riwaya ya haramta shan zuma ko wannan abu darɓa mai kama da zuma wanda sauda take bashi, to ai subhanahu wata'ala da yace lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim, sai yace qad ja'ala Allahu lakum tahillata aymanikum, qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum, Allah madaukaki ya farlanta muku yadda za ku warware mai aymanukum, rantsuwoyinku. Allah ya sanya muku ya farlanta muku yadda za ku warware rantsuwoyinku. Kenan ashe ayat ta nuna me? Irin wannan haramtawa ya zo a matsayin me? A matsayin rantsuwa. To wannan shine maganar da tafi ƙarfi a cikin wannan fatawoyi kuma ita ce sawab wallahu ta'ala a'lam. Shi ma mawallafi wannan littafin wannan fatawar ita ya kawo bai kawo sauran fatawoyin ba. Shine yace an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala idha harama rajul imra'atahu fa hiya yaminun yukaffiruha. An kawo daga Abdullah dan Abbas fatawa, wani ne yazo wajen sa, da yazo wajen sa sai yace ya haramta wa kansa matarsa, menene a kansa? Sai yace masa shine bashi wannan fatawa, yace me yasa kai haka? Kaje ka ka yantar da kuyanga kai tsaye abin da ya gaya masa kenan. Yace kaje ka yantar da kuyanga. Me yasa? Ya gaya masa wanda ita tafi kauri, ma'ana ita tafi tsanani a cikin kaffarorin da za a yi, ko ba haka ba? Wanda tafi ƙarfi a cikin kaffarorin da za a yi na warwarewa rantsuwa. To don haka sai bashi wannan fatawa. Shine na haka ce Abdullah ya ce idan harama rajul imra'atahu fa hiya yaminun yukaffiruha. Idan mutum ya haramta wa kansa matarsa, to tamkar yayi rantsuwa ne, rantsuwa wadda take munkara, don haka zai kaffaranta. Thumma qala, sannan sai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Lalle abun koyi mai kyau ya kasance a gare ku cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayin da ya haramta wa kansa mariya, bai wanzu a kayan haramcin ba, ya dawo daga me? Daga rantsuwar tasa ne, kuma ya yi kaffara a kanta. Faman qala li zawjatihi anti alayya haramun fa alayhi kaffaratu yamini. Duk wanda ya faɗa wa matarsa ya ce ta haramta a gare shi, to fa alayhi kaffaratu yamini, yanzu kaffara rantsuwa ce take kansa. وهي المذكوره في قوله تعالى شين ابيندا aka ambata cikin fadin Allah madaukaki a suratul maida ayata 89 la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman. Allah baya kama ku cikin shirbicin rantsuwa da kuka yi, amma Allah yana kama ku cikin abinda kuka kulla na rantsuwa. Wannan sai yake nuna mana ashe rantsuwa da ta zo a cikin ayan nan kala biyu ne, ko akwai abin nan laghul yamin, akwai al yaminul munaqida. Sannan hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ambaci ta nau'i na uku, shine yaminul ghamus. Cikin waɗannan rantsuwoyi da ake yi, an yi magana ne a wannan aya dangane da al yaminul munaqida, ita ce wadda ake mata kaffara, wanda ta kasance laghul yamin ita ce wanda yazo cikin hadisin Bukhari daga Ummul Mu'minin Aisha, tace huwa qaulur rajuli la wallahi wa bala wallahi. Misali a tambaye ka a ce ina zaka ce wallahi kasuwa zan je, to me kawo wallahi? Rantsuwa ce akai, ta zama lagawul yamin. Irin wannan Allah baya kama mutane da shi, dan ba da nufi suka yi ba, kuma ba a matsayin rantsuwa suka yi shi ba, tare da cewa musulunci baya son a dinga yi. Mun gane musulunci baya so. To sannan ko wacce take kuma na biyu anan shine al-yaminul munaqida, wadda kuka kudurta da gaske ne kuka yi. To ita kuma al-yaminul munaqida da'iman tana zuwa ne fil mustaqbal, a abin da yake gaba, ba a kullata abin da ya wuce na baya, kullun tana zuwa ne a abin da yake na gaba, wanda akai niyyan za a yi ko akai niyyan ba za a yi ba, akai niyyan za a yi ko akai alwashin ba za a yi ba, kullun haka take zuwa. Misali mutum yace ai wance ta haramta a gare shi, ai fil mustaqbal yake nufi, ba yana nufi a kama shi da laifi a kusatanta da yi na baya ba ne, a gaba ne ba zai kara ba, ko kuma yace wallahi zai yi kaza, da kullun rantsuwar zai yi din kuma sai bai yi ba, in yayi hinfi to shine wannan kaffara take kansa. Wanda take kuma hadisi ya ambata ita ce al-yaminul ghamus, ita wannan ba a buƙatar kaffara a kanta. Me yasa aka kira ta al-ghamus? Mai dulmuyarwa, mai nutsarwa, saboda tana dulmiyar da dan uwanta ma'abucinta a cikin azabar Allah, wanda mutum ya san maganar ba haka bane abin da ya faɗa, kuma sai rantsuwa a kanta, ya san ƙarya ne, maganar da ya fada kuma sai ya rantse akai to ne tace alaminu ga musu ita ta wuce ai kafara abinda ake bukata a wajen bawa at-taubatun nasuha ingantacciyar tuba kada ya kare yi kuma ya nadama amma in har bai tuba ba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko ya tuban bakin muzuru yana yana komawa ta zama masa dabi'a to lallai a ranar alkiyama abun ba zai masa dadi ba to wannan an yi magana ne dangane da wato al-yaminul mun'aqida saboda idan mutum yace ya haramta wa kansa matarsa ko yace ya haramta wa kansa wani nau'in abinci wani abu ma wanda Allah ya halatta masa abun halal ne a gare shi nan ma malamai fuqaha sun yi bambanci a cikin yadda suka fuskanci abun amma maganar da take ar-rajih wallahu a'lam ita ce ita ma ta fada karkashin wannan za a mata kafara wato sai ta zama to abin nan yaminun ne mukaffara to Allah ta'ala ya ce fa kafaratu id'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru waqaba kafaran irin wannan shine mutum ya ciyar da miskinai guda goma ka ciyar da su abinci wasu malamai suka ce ya ciyar wantake mudu zaka dinga bayarwa sai suka togance a iya abinda nassin hadisi ya faɗa wasu malamai sai suka ce a in ka bada mudu a zamanin annabi yana da fa'ida amma a yanzu a wannan zamanin namu ba zai iya yin ma'ana ga mutum ba ka dauko mudu nabi ka dauki tsaba kawai ka auna ka bashi wani ba zai masa ma'ana sosai ba in sayarwa zai ma ba zai samu kudin da zai samu abinci ya ci ba to sai suka ce ka bashi abinci wanda zai ci ko ka samu miskinai guda goma duka ba su wannan shine abinda mafi yawan malami suka ambata amma Imamu Abu Hanifa shi ya ce a'a ya halatta idan ka sami mutum daya zaka iya bashi abinci sau goma yau yazo gobe yazo har sai an yi kwana goma yana diban girki kana bashi abinci to shikenan kai wannan kafara din wallahi ta'ala a'lam wannan dai shine option na farko min awsadi ma tud'imuna alaykum daga tsakatsakin abin da kuke ci mafi yawan abincin da kuke ci da iyalan yanzu wannan abinci ne ake yawan ci da iyalai to sai ka ba su shinkafa a dafa musu su ci ko da jollof ne ko dan an yi da miya kuma an kyautata balle a ce da dan nama haka to duk an kyautata in kuma kai ma baka cin naman sai ka musu abin da kake ci ko baka ba au kiswatuhum ko kuma wato ka tufatas da su malamai suka ce tufataswa sai ya zamanto in mace ne zaka mata riga da mayafi idan namiji ne zaka iya masa zulunguwar riga wasu ma sun ce in ka masa sirwal babba ya wadatar almuhim da abin da ake bukata ka musu tufa wanda za su suturta jikinsu wajen ibada to duk sai ka musu wannan susu goma kenan fa in ba ko ka ci da su kaga wannan za a ce shi yafi sauki ko sannan kuma da aka yi gaba to sai dan ƙara tsanani sai aka ce tufa taswa akwai lokacin da kuma zaka ga tufa taswan za ta fi sauki lokacin da aka yi karancin abinci abinci ya zama tuwaye daraja kai ma kana tattalin na wajenka ne to sai ya zama to tufa taswan shi ne ya fi sauki to ko wannan au tahrira raqaba ko kuma yantarwa da wuya a nan wajen raqaba da aka ambata ana nufin kuyanga ko bawa raqaba wato wuya ake nufi wanda aka mallaka sai a yantar da shi nan kuma malamin sun yi taqayyidin sa ya zamanto me ya zamanto musulmi kamar yadda aya ta zihari ta bayyana to sai a taqayyidin sa akan wanda yake musulmi ko wacce take musulma ba za a yantar da wanda yake kafiri ba faman lam yajid to wanda bai samu wadancan guda ukun ba fa siyamu thalathati ayyam to sai ya azumin kwana uku zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kafara rantsoyinku idan har kuka rantsaye akan su al-yaminul mun'aqida to sai ya zama to idan mutun ya haramta wa kansa matarsa
ko ya haramta wa kansa wani abu da Allah ya halatta masa to yanzu ɗaya daga cikin wannan kaffarori zai a cikin wannan jerin kaffarori da aka yi akwai takhayyuri akwai tartibi al-thalathatu al-ula to su an kawo su ne ala takhayyur aw innan tufidu takhayyur duk wanda ka dauka a ciki yayi in kai da ka tsalle ka dauki na uku ku yanga ka yantar ko bawa shikenan in nabiyun ka dauka tufatas da su shikenan in na farkon ka dauka shikenan yayi zabi aka baka aw din nan haka Abdullah ibn Abbas ya fassara amma nan da aka ce faman lam yajid to nan kuma tartibi ne kenan idan an ce at-takhyir kana da dama ka zabi duk wanda kake so sannan kuma sai ake tartibi tsakanin jerin gwanon guda uku farko da kuma na ƙarshe da aka ambata nan kuma tartibi ne sai in baka samu ɗaya daga cikin uku farko ba shine zaka je ka zuwa ga azumi amma kana da halin ciyar da su shikenan sai ka ce azumi zaka idan kai marawaci ne azumi yafi sauki gara ka zauna ka dan ji yunwa abincinka yana nan tufafinka suna nan bawanka yana nan to ba ka rafa ba dan an ce faman lam yaji sai wanda bai san wancan ba wato wanda ba shi da hali ko kuma yana da halin yi bai samu abincin ko tufar ba ko bawan da zai saya duk babu to shine sai tsallaka zuwa ga nan wannan haka ake warwarewa kafara wato na rantsuwa idan aka yi ta al-yaminul mu'akkida wallahu ta'ala a'ala to wannan kenan dangane da wanda ya haramta wa kansa matarsa ba saki bane in yace matarsa ta zan haramu a gare shi ba saki bane Allahumma illa in an koma ɗaya daga cikin fatawar da Imam Ahmad da Imam Shafi'i suka bada za a tambaye shi na ala hasbi niyyatihi me kake nufi in yace yana nufin saki ne to shikenan ya zama saki kamar yadda kowane irin lafazi kamar yadda muka sani binnan shi saki yana da lafuzzansa akwai wanda yake sarrafa akwai wanda yake na kinaya za mu zo kan waɗannan bayanan gaba insha Allah ta'ala to sai abu na gaba wanda shi ma yana dan fara da wannan babi wato akan auren ne shi ba saki bane kuma an yi rangaranga mun gane ko an yi rangaranga kuma shi ba saki bane ai kauracewa ne ba ni shuzi bane ba ni shuzi bane kuma ba saki bane shine al-ila ila'i nesanta da mutum zai ga matarsa wa idha halafa rajulu alla yata'a zawjatahu muddatan duna al-arba'ati ashhur fal aula an yukaffira an yaminihi wa yata'aha in mutum ya rantsa cewa ba zai kusaci iyalansa ba na wani zango amma fa bai kai wata hudu ba misali yace daga nan har wata ramadana yanzu ana jumadal akhira ko sakalo madar ramadana akwai wata nawa wata biyu haka ne ko akwai rajab da sha'ban sai yace daga nan har ramadana ta kama ba zai kusace ta ba ya faɗi haka ila'i ila'i ne shi ma to amma hukuncinsa shi ba za a ɗora masa hukuncin ila'in ba shi yasa nan malam ya ce fal aula an yukaffira an yaminihi wa yada'aha abin da ya fi masa shi ne ya yi kaffara na wannan rantsuwar da yi ya rantse ba zai kusace ta ba daga nan har ramadan to shi ma sai a ɗauke ta a matsayin al-yaminul mukaffara wato rantsuwa ce wadda za a mata kaffara kawai sai kaffara irin yadda aka ambata a baya din nan cikin suratul ma'ida wa yada'aha sai kuma kusacin iyalansa da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba wai akan shi irin wannan yanayin ba a'a an faɗe ne gama garin hukunci man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khair walyukaffir an yaminihi duk wanda ya wata rantsuwa da ya rantsuwa kuma sai ya ga akasin abin da ya rantsa akan nasa shine fa alheri a duniyance shi fa alheri a addinance shi fa alheri a lahira to ya kaffara kada ce ai ya riga ya rantsuwa yayi kafara akan rantsuwar tasa sai ya aikata abin da shine fa alheri misali wani ne sai fusatar da kai kana taimakon sa ya dan fara da kai kana masa agaji kuma sai fusatar da kai sai mutum ya fusata sai ya rantse ba zai ƙara taimaka masa ba shin da taimakon da rashin taimakon wanne ne fa alheri taimakon ya fa alheri ga shi mutumin zai fi jin daɗi sannan shi ma zai fi samun lada dan in bai taimakon ba bashi da lada kuma za a fi samun islahi a zamantakewa to anan shikenan sai ya doge ya ce kullun ya zo neman taimako ko aka ce aga zama wani ce a ai na riga na yi rantsuwa to ba a san haka shine Allah ya mana kashe di wala taj'alullaha urdatan li aymanikum kar ku sanya Allah ya zamanto muku kambu ne ga rantsuwoyinku ku sanya sunan Allah shine matoga da za ku dinga rikewa rantsuwa ko da kuwa ba a kayan abin da ya dace ba an tabaru don gudun kada ku yi abin da yake na kyautatawa wa tuslihu bainan nas don gudun kada ku kyautata tsakanin mutane to kar ku yi haka to kaga wannan hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk wanda ya rantsuwa akan wani abu sai ya ga akasin haka shine yafi maslaha shi yafi alkhairi abin da yake aula lahu shine kawai an yukaffir ya kafara sai kuma ya aikata abin da ya ga shine yafi alheri to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tallata mana akan mai riko da shi falyati alladhi huwa khair walyukaffir an yaminihi sai ya aikata abin da yafi alheri ya kafara akan rantsuwarsa don haka idan mutum ya ce yayi rantsuwa ba zai kusaci iyalinsa misali daga yanzu jumadal akhira har zuwa ramadan ai ba alheri bane ko ba haka ba duk irin to sai ya gane cewa kai wannan abun ba alheri bane to ya zai da rantsuwa ya kafara idan kafara shikenan ai ka kwatankwacin wannan ne Allah subhanahu wataala ya ambata mu Abubakar Siddiq da sauran musulmi da suka yi irin haka Abubakar ya fusata dangane da dan uwansa Misda Misda danginsa ne na jini kuma yaransa ne tun a Makka har a Madina shi yake taimaka masa ya agaza masa ga dangantaka ga kuma kyautatawa da yake masa amma Misda sai kuma kuskure ya saka bakinsa shi ma ya fada cikin yada kagen da ake ma ummul mu'minin Aisha da Allah ta'ala ya barantar da ita da ayoyin alqur'ani aka yi haddi ga Misda aka masa bulala da sauransu to tun kafin hakan ta kasance Abubakar Siddiq sai ya rantsuwa yace yanzu Misda bai mun kara ba dangantaka da kuma muna tare da shi duk bai mun kara ba bazan kara taimaka masa ba yayi rantsuwa kaga aikin alheri ne sai yace ba zai ba saboda ya fusata sai Allah ta'ala yace wala ya atadu ulul fadli minkum wassa'a an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibuna an yaghfira Allahu lakum to sai Allah yace wanda suke da daraja suke da falala suke da yalwa suna da dukiya kar su dinga yin rantsuwa akan cewa ba za su taimaka ma dangi da waɗanda suke muhajirai da waɗanda suke marayu da waɗanda suke kaza aka jajjera aka ce ku yafe ku kauda kai a abin da aka muku kuma ai kuna so Allah ya yafe mu Abubakar Siddiq ya ta istighfari sai kafara kaga sai ya je zuwa ga abin da yake mafi alherin kenan Abubakar Siddiq kenan yana yawan gogormaya wajen bin abin da Allah ya faɗa haka dukkan sahabbai suke Allah ya kara musu yarda to dan haka idan mutum yayin irin wannan in bai kai wata hudu ba to ya kafara kafara ta rantsuwa ita ce a kansa sai ya koma mu'amala da iyalinsa fa in lam yukaffir idan ku har bai kafara ba fa alaiha sabru sai ta ci gaba da hakuri ita matar hatta yanqadhi al-ajal alladhi sammahu har ajalin da ya ambata ya tuke mun gane yanzu shi bai zaba masa bai zaba abin da aka ce shi yafi alherin ba to naka ita sai ta hakuri kuma anan babu wani laifi a kansa ba za a ce laifi yayi ba mun fahimta faqad ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nisa'i don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa matansa irin wannan ila'in ya ta ummu su a matansa sallallahu alaihi wasallam lokacin da matansa suka hadu suna kokarin kallafa masa abin da bashi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai ji dadin lamarin su sune za su yi haka ai a wajen su za a koyi wato tsananin kamewa da abin da ya kama da haka ka san a hankali tarbiyyar ta kasance a hankali har su kake munzalin da suka kai na salaha da kyautatuwa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya musu ila'i wa kanatin fakkat rijluhu har kafar sama ta dinga kumbura yana tsayawa a cikin masallaci yayi sallah fa qama fi mashrubatin lahu 29 aka masa wata bukka yayi kwana 29 yana cikin bukkar a cikin masallaci aka masa ko matan nasa na zuwa su gaishe shi amma yana cikin wannan bukka a masallacin sa sallallahu alaihi wasallam ya saka tabarma karaune akan ta yake kwantawa har Umar ibn Khattab ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya masa sallama yace shigo da ya shigo sai ga annabi ya tashi ya zauna a kayin karaunan da mayafin sa iya kunkumin sa yana zaune Umar ibn Khattab sai ga bayan manzon Allah yayi shata na wannan karaunan Umar sai fashe da kuka annabi yake tambayar sa mai yuki ka ya Umar me yasa kake kuka yace ya manzon Allah na ga yanayin da na ganka ne kai annabin Allah manzon Allah ka zo da shiriya ga al'ummar duniya baki ɗaya ga talikai ga yanayin da kake ciki ga waɗansu can kafirai sarki Rom da sarkin Farisa da sarakunan Yaman irin abin da Allah ya tara musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umar baka yadda mu muzan an ajiye mana can su a basu nan ba sallallahu alaihi wasallam mali walad duniya annabi ce ne ko mai hada da duniya ba wannan ruwayar bace a wata ruwaya ce daban ce mai hada da duniya sallallahu alaihi wasallam mu ne yake ta gogormai a kanta ta fadi tashi ana kokarin tara ta a diba a kamfata a tebi na jama'a a kashe jama'a dan za a kwakuli gol haka ake fada kuma ana diba har dan dole ake yi da shi ana gani ko a kakkashe mutane saboda ana diban gol a kakkashe mutane saboda ma'adanai duk shirgin da ake kawo mana din nan billahi allazi suna yin sa ne saboda duniya duk wani abu ake shiryawa kai don a cutar da mu wallahi almusta'an Allah ya isar mana fa aqama fi mashrubatin lahu 29 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wannan bukka kwana 29 dan ya ce musu ba zai zo wajen su ba wata guda thumma nazala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko fa qalu lokacin da ya zo sai suka ce ya rasulullah alaita shahra ya manzo Allah kai wannan alwashin ne na wata guda gashi ka zo ka kwana 29 fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shahru 29 ai shi wata dama kwana 29 ne asalin wata kwana 29 ne hadisi ne ingantacce Bukhari ya kawo Imam An-Nasa'i Imam At-Tirmidhi duka sai ruwaito hadisi yace ash-shahru 29 wata kwana 29 ne to as-sadiqul masduq ya fada kuma ai zance ya kare ku sai mu koma wani hadisi da manzon Allah sa hadisin Ibn Mas'ud da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambata dangane da wato wata yace idza ra'aytumuhu idan kuka ga wata yana nufi na Ramadan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fasumu to sai ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu fa aftiru in kun ganshi kuma ku sha nan ba ana nufi sai kowa ya gani ba bayani yana da fadi ai mun yi wannan bayanin a babu wanda ya dace a baya ko to sai ya ce fa in ghumma alaikum idan aka lullube muku shi fa akmilu to sai ku cika kirgin sa a watar waya fa akmilu iddat sha'ban 30 sai ku cika kirgin sha'ban ya zama 30 me yasa za a cika ya zama 30 fa in ghumma asali ghumma daga al-ghaym ne al-ghaym shine kasun su ne ko hadari ko hazo shine ghaymu kenan idan wani abu wanda yake lullubewa wata ba za a iya ganin sa ba yazo ya lullube muku ganin sa ku cika kidayan ta zama 30 kaga wannan ya karfafa wannan cewa asalin dama nawa ne 29 to wannan hukunci an fada ne dangane da wanda yayin rantsuwar kaurace ma iyalansa muddat da bata kai wata hudu ba wa amma idza halafa Allah ya da'aha abadan amma in yayin rantsuwan ba zai kusace ta har abada ba aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin ko kuma wani zango wanda ya wuce wata hudu wata hudu da kwana daya ko wata hudu da kwana biyu ko wata hudu da sati ko abin da ya kama da haka fa in kafara in har yayi kafara wa ada ila wada'iha ya dawo zuwa ga takin iyalin nasa kafara wa kafara me kafarati yamin shikenan in kafin lokacin wata hudun ya cika yayi kafara ya dawo to shikenan ya warware wancan rantsuwar tasa ne yanzu kawai sai a fuskanci gaba an dawo normal wa illa in kuwa bai yi kafara ya dawo ba in tazarat bihi matar sai ta dakwance shi sai ta jira shi hatta tamdiya arba'atu ashhurin har sai wata hudun nan yayi in wata hudu yayi dama yayi rantsuwar sama da wata hudu to idan wata hudu ta cika cip cip thumma talabatku bi wada'iha aw talaqiha sannan ta neme shi akan ko dai ya dawo ya ci gaba da mu'amala aure da ita ko kuma ya sake ta wato thumma talabatku li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah sai ta neme shi akan dayan biyu ko dai ya dawo kusatarta ko kuma ya sake ta saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم للذين يؤلون من نسائهم gawadannan da suke ila'i ga matan su suke alwashin ba za su kusace su ba faufau ko kuma wani zango mai nisa تربص أربعة أشهر za a shaurare su ne tsawon wata hudu wata hudu za a zuba musu ido a gani kafin wata hudun nan za su yi kafara da rantsuwar da suka yi su dawo ci gaba da mu'amala ko kuwa in wata uku ta yi fa in fa'u in sun dawo sun ci gaba da mu'amala da iyalansu bayan kafara fa inna Allah ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai anan sai a fahimci kenan ashe idan mutum babu dalili yayi ila'i irin haka ga matarsa koda an ka wata hudu tukunna ya dawo ya cutar ko ba haka bane shi yasa aka ce fa inna Allah ghafurur rahim wannan yake fa'idan tadda cewa ashe akwai cutarwa shi yasa aka ce Allah mai gafara ne mai jin kai abinda suka aiwatar na cutar da su a baya wa in azamu talaqa idan kuma suna nufin sun yi niyyar saki ne shi yasa suka kaurace musu fa inna Allah sami'un alim to Allah mai ji ne ko masani ne dangane da abin da suka farta bayan kudirin to shi saka malamai sai suka ce mutum ba shi da wani zabi in ban da waɗannan guda biyu zabi biyu kawai Allah ya ba mutum idan yayi ila'i ga matarsa wata hudu bai kusace ta ba to malamai ne sai suka bambanta wasu suka ce a'a daga lokacin da ta kai kara za a sanya masa wata hudu wasu suka ce a'a tun daga day one ranan farko da ya kaurace mata kuma ya itirafi cewa eh ya kaurace mata an tabbatar to sai a kirga zuwa watan in ya dawo bayan wata hudu shikenan aure sai ya ci gaba in kafin wata hudu yayi kafara ya dawo shikenan aure ya ci gaba in wata hudu yayi bai yi kafara ya dawo ba kuma bai amince ya warware wannan ba to yanzu ba shi da wani zabi sai a ce masa saki dole ne ba shi da zabi ba ba shi wani zabi na uku ba ko dai wannan ne ko wannan dan ba zai batta kawai tana zaune haka ita kal mu'allaka ba ita ba mata aure ba ita ba bazawara ba in baya san ta ne shikenan sai ya sake ta wata rana Umar ibn al-Khattab yana kewayawa cikin Madina bisa al'adarsa na kewayawa da daddare dan yana da kwarjini wasu ba sa iya kawo masa ƙara kai tsaye to sai dan ga kewayawa in ya ji wani ya koka akan wani abu in ma a kansa ne ko akan wani ma'aikacinsa ko akan wani daban to da safe sai sa abinci ga lamarin dan abu kadin wannan da ya koka to a irin haka ne sai ji wata mata tana yin waka waƙe tana ambatan irin abin da zai iya faruwa ba dan tsoron Allah ba mijinta ne baya Umar ibn al-Khattab sai ya ci abinci ka mata wannan mata me ya sanya ta wannan shaukin haka sai aka ce ai mijinta yana cikin sojojin da aka tura sun tafi futuhat yaƙe-yaƙen da aka tafi wajen bada kariya da kuma yaɗa addinin musulunci to sai dawo ya tambayi yassa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsatu bint Umar sai ce do Allah ki bani bayani wani mudda ne mace za ta iya yin hakuri ba tare da miji ba ka san irin wannan in an fada ba wai ana nufi ta ƙasa ko ta sama ba mun gane an gane abin da yake nufi ta ƙasa ko ta sama kullun wasat ake dubawa ai ko abinci ma yanzu ka fara kace min ausadi ma to da yimuna haliku ai ana san tsakatsakin al'amura ne wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata akwai wanda yake da tsananin bukata akwai wanda kuma take da tsananin bukata akwai wanda ba ta da bukatan ma ita da za a zauna iya duma ita shikenan to tsakatsaki ake dubawa to shine yayi mata wannan tambaya sai ta ce masa wata hudu mace za ta normal mace za ta iya dauren wata hudu ba tare da takuntata ba to da haka Umar ibn Khattab sai ya sanya doka duk soja bayan wata hudu diwani dama aka yi bataliya kaza yanzu za ta fito duk wata hudu idan aka yi wata hudu a filin daga sai ya aika wasu sojojin waɗannan kuma da suke wata hudu sai ce ku kuma ku dawo wajen iyalanku ku huta dan kar a sa iyalan a cikin wani hali ko to don haka wata hudun nan shi ma qur'ani kaga yayi la'akari da shi ala tarabbusu arba'ata ashhurin fa in fa'u in sun dawo shikenan Allah zai yafe musu abin da suka yi na baya wa in azamu tala in kun suna nufin saki ne yasa suka yi to fa inna Allah samiun alim to me yasa aka ce fa in wa in azamu talaka saboda yanzu babu wani damar da aka ba su in ba shi ba ma dama bai dawo ba bayan wata hudu yace zai ci gaba da nisantarta to za a iya ijibaransa dole ne ya bata saki domin ta je ta wajen wanda zai aure ta ya rika kulata annafi'in an samu daga imamu nafi' annabuna umar radiyallahu anhu ma kana yaqulu fil ila'i alladhi samma Allahu ta'ala cewa abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda ya kasance yana faɗa dangane da ila'in nan da Allah ta'ala ya ambata cikin suratul baqara لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله يتي بايا حالتا غواني بايا أجل متاه إن يتكي إلا فاتي كوي أن يمسك بالمعروف يتي قبدر كما تسد كوتا تاوى منين كوتا تاوى بايا أبو بوان دا أكتورا مسنا شريعة كمي دنك قساتا أو إن كم باهاك با ya azima bi talaki ya kudurta saki kawai ya rabu da ita kada cutar da ita kama amara Allah azza wa jalla kamar yadda Allah madaukaki yayi umarni wannan shine abinda Abdullahi dan Umar ya bada na fatawa dangane da fassarar wannan aya Allah ya sa mu dace to ina ga sai mu tsaya anan tunda za a shiga wata gaba ne kuma an nuna mun lokaci yayi in Allah ta'ala ya kira ba mu wani mako sai mu dora akan batu kuma na zihari abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskuran sa ubangiji Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum